baki mai yanka wuya. Wani hadimin gwamna ya rasa aikin sa sakamakon sukan lamirin gwamnatin tarayya. Jama'a assalamu alaikum. A ƙarshen makon nan da ya shige ne gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya dakatar da mai bashi shawara na musamman akan kafofin watsa labarai na zamani Salihu Tanko ya katsaye saboda zargin kushe manufofin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Rahotanni sun bayyana cewa ya katsaye ya yi rubutu ne a shafin sa na Twitter inda ya bayyana ra'ayinsa akan gwamnatin shugaba Buhari. Da ya bayyana a matsayin mara tausayin talaka saboda halin ko in kula da take nunawa game da makomar rayuwarsu. To amma kuma lamarin ya bakantawa gwamna Ganduje dan jam'iyyar APC mai mulki da kullum yake nuna biyayyar sa ga shugaba Buhari wanda hakan ya sa bai yi wata ba sai ya dakatar da mashawarcin nashi Salihu Tanko ya katsaye. A ra'ayin wani dan jarida a Kano Bashir Muhammad Bashir, duk da cewa ya kasa yana da yancin bayyana ra'ayinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa, to amma kuma mukamin da yake rike da shi ya yi masa tarnaƙi a kan yin haka.
Wato abin da yake faruwa a tsarin dokokin aikinsa wanda yake ci shi Ubangidansa ba ya da damar da zai fito ya soki gwamnati domin a cikin tafiyar yake, inda a wajen tafiyar yake yana da yancin da zai faɗa, saboda ai duk waɗanda ka sani na jikin fadar shugaban ƙasa da ma mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin yaɗa labarai wanda yake za ka gani da yawa idan aka fito da tsare-tsare wanda ake sukar gwamnati ƙoƙari suke fito su dependence kare gwamnati, kuma duk abin da za ka faɗa da yawan gwamnatin ma sai ka nemi ka ji bahasi da wanda Salihu Tanko ya kasa da ba ya cikin gwamnati zai iya faɗa albarkacin bakinsa, amma wasu lokutan akan bar halak saboda wasu dalilai.
Yawa kai magana halak, kai magana ƙa'idojin aiki. Akwai ƙa'idojin aiki watakila na tsarin tafiyar da gwamnati, wala'alla su sha bamban da ƙa'idar aikin abinda ake cewa PR practice, misali harkar wato yaɗa hulɗa da jama'a da yaɗa labarai. Misali akwai cin karo ne za a iya cewa kenan tsakanin dokokin aikin public relations misali da kuma ƙa'idodi da watakila gwamnatin da kake wa aiki.
To ko shi akan harkokin gudanar da aiki da an ce kai image maker, kana aiki da kamfani, kana da aiki da banki a matsayin PR manager, idan aka zo da wasu abubuwa da ake gani za a dakile mutuncin tafiyar ma'aikatan da kake aikinka ne ka bullo da dukkan wasu hanyoyi da za ka yi abin da ake kira fence man din, sai ka yi gyara domin kai image maker ne. Shi yasa aka kira ka mai gyara, saboda haka ko da akwai abubuwa na batoci kai kokari za ka yi iya kokarinka kai manager din wannan abu.
PR kenan ya haramta maka misali a wannan yanayi, ya haramta shi Salu misali ya tsokaci akan abin da ya shafi harkoki na gwamnatin tarayya.
Ikwai da gaske saboda yana aiki da su ne, ai interest ne na gwamnati.
Watakila za a iya cewa shi abin da gwamna ya yi daidai?
A to shi gwamna dama shi ne ya naɗa shi, kuma abin da ya yi shi a matsayinsa conscience ɗinsa ya nuna masa cewa wanda yake aiki a ƙarƙashinsa bai kamata a ce ya soki gwamnati mai mulki wadda a ƙarƙashinta suke mulki ba. Kuma gwamnatin APC yau inda an waye gari gwamnatin Kano gwamnati ce wadda take ta'addawa a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Salihu Tanko ya kasa yake wa aiki. Watakila kar kai mamaki ma idan ya ga wallan gwamnatin tarayya ta fuskar PR ɗin a iya ganin cewa ba laifi ba, amma dalilin da ya sa shi watakila mai girman gwamna yake ganin ba a yi daidai ba, na farko da an yi kiraji labarin da cewa kamar shi ne ya faka, na biyu kuma yana ganin cewa watakila a can sama za a fahimci cewa yana gwamna kuma gwamna a ƙarƙashin nuna jam'iyyar APC da kuma ɗaya daga cikin makarabansa da su ake sukar gwamnatin tarayya a halin da ake ciki a yanzu.
Dr. Mansur Isa Buhari malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa ya yi tsokaci akan lamarin.
A farko dai abinda gwamna Ganduje ya yi a tsari na demokradiyya na duniya ba abu ne daidai ba saboda mutum ya bayyana ra'ayin shi a kore shi aiki. Amma kuma in ka diba ga yadda tsarin siyasar Najeriya ke tafiya dole ba wanda za a yi sai gwamnati Dunjiya ya aikata haka. Na farko dai wannan ba shi ne na farko ba da shi gwamnati Ganduje ya salama akan bayyana ra'ayin shi ga siyasa. In ka tuno akwai wani hadimin shi da ya kura saboda ya yi wasu kalamai mara daɗi akan rasuwar Abba Kyari. Wannan kuma ya kasance mai magana da miyon shi ne ga wadda siyasar muke tafiya maganar da ya yi dole za a ɗauke ta azata kaman ya karanci halin da gwamnati Ganduje yake ciki ne kaman kila kaman yana da wata sosuwa da shi shugaba Buhari kila shi yasa shi ma kanshi ya faɗi wannan magana. Saboda haka abinda gwamnati Ganduje ya za a iya cewa ga tsarin yadda siyasar Najeriya ke tafiya hakan kawai zai iya wanke kanshi daga kowane irin zargi cewa yana sa masu hadimman shi suna faɗin kalamai mara daɗi akan shugaba Muhammadu Buhari saboda in ya kyale shi bai mishi wani hukunci ba da kowa ya gani to za a iya ɗauka haka tunda haka siyasar mu ta gada. Amma dai in aka bi tsari na demokaradiyya shi yana da nashi ra'ayi a matsayin duk da ma cikin takardar da korar tashi bayanan korar nashi sun faɗi cewa duk da ya faɗi cewa ra'ayin shi ne. Amma dai gwamnati Ganduje ya ɗauka mishi wannan mataki to ya ɗauki matakin ne saboda kare martabar siyasar shi da kuma kare alaƙar shi da fada shugaban ƙasa saboda in bai ɗauki wani mataki ba wannan kalaman na shi wannan bawan Allah zai iya zama musu matsala siyasance tsakanin shi da fada shugaban ƙasa. Ina ganin shi ne dalilin da ya sa aikata haka.
Shi kuwa mai nazari akan lamurran siyasa a Kano Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi hasashe tare da bayyana cewa matakin na gwamnati Ganduje kan iya kasancewa izina ko manuniya ga na baya.
To ana ganin cewa akwai abubuwa guda biyu da za a iya cewa ta fuskar siyasa za a iya cewa wadda kila alfanu ne da kuma ko kuma shirin neman alfanu daga matakin da aka dauka. Na daya shine ana son lalle a tabbatar da cewa an dakatar da ko kuma an dakile afkuwar irin makamancin haka a nan gaba duba da cewa an yi daya an yi biyu babu jami'in da zai so ya kasance an yi na uku a kansa. Sannan kuma ba yawancin jami'an da suke rike da irin waɗannan makamai za su fahimci cewa duk lokacin da suka yi wani kalami ko kuma wani rubutu to za a iya danganta shi da wato waɗanda suka ba su mukamin to wannan ne zai sa a samu taka tsantsan ko kuma ma a samu raguwar ko kuma gabaɗaya ma a dakatar da irin su kansu waɗannan rubuce-rubuce da kuma kalamai din. Sannan na biyu kuma a siyasance ana ganin cewa matakin wato barranta kai ne daga su kalaman wato abinda ita gwamnati da kuma gwamna suka yi za a iya cewa sun yi kokarin nuna cewa ba sa tare da shi wancan kalamai ko kuma rubuce-rubuce da aka yi waɗanda suke fadar shugaban ƙasa din da akwai yiwuwar ba za ta ci daɗin su ba. A baya ana ganin cewa kamar idan aka bar waɗannan abubuwan suka ci gaba da tafiya a haka din ko kuma aka bari aka tafi akan hasashen cewa akwai wancan karkata din ko kuma body language din to za a iya samun wato rashin jituwa ko kuma alakar take tsakanin wato gwamnatin jiha din da kuma fada shugaban kasa ko kuma da jami'a tana iya samun tangarda to domin gudun haka din ne yasa aka dauki wannan matakin kuma ana ganin cewa matakin zai iya wato kore wancan zargi sannan kuma zai hana wato dukkanin wasu waɗanda suke rike da irin waɗannan makamai daga yin irin waɗannan kalamai ko kuma rubuce-rubuce.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama, ma'assalam.